الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wanda yake ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a tare da watan Juma'a da al-Akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan uku shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata a lokacin da mace ta gama jinin al'ada sai ke kai domin yin wankan gama jinin al'ada wajibi a magana wadda take mutum rinjaye tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi a matsayin sunna ce mustahabba ma'ana an so ta sai kanta in ta gama al'ada za ta yi wanka amma dalilai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wajibin haka an gane ku wajibi ne dole ne in mace ta gama al'ada din za ta yi wanka ta tsaye kanta na'am kamar ni wai na dubba na ziyarar makabarta ziyarar makabarta tana da ladubba na daga cikin ladubba na ziyarar makabarta lokacin da mutum zai ziyarci makabarta ya kyautata niyya da sunan cewa wannan ziyara zai yi ta ne domin neman sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama na daga cikin ladubba na ziyarar makabarta lokacin da mutum zai shiga makabarta ya yi wannan sallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunanta mana assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum la lahiqun ko abin da yake kama da haka domin ta zo siga kusa kala nawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sahih muslim wani lokaci yakan ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wa badan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum la lahiqun sannan kuma mutum ya fitar da takalman sa domin shiga makabarta da takalma haramun ne sai inda larura larura shine tsananin zafi wanda yake na rana ko tsananin sanyi ko kuma abin da yake kama da haka misali kaya da sauransu kuma mutum ba zai iya jurewa ba amma in babu larura shiga makabarta da takalma haramu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin hadisin Bashir al-Khasasiyya Ibn al-Khasasiyya Allah ya ikara masa yadda yake cewa yayin da nana ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin makabarta manzon Allah ya hango wani na tafiya tsakanin kaburra da takalmansa manzon Allah yace ya sahiba sittiyatai ne albi sittiyatai manzon Allah yace ya kai me wannan takalma fitar da takalmanka kaga umarni ne anan kai zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa ya cewa ya fitar da takalmansa da haka malamai kuma suna da ka'idar cewa al'amru bi shay'in nahyun an bidde idan aka ce ikaza to a lokacin ana hanin ka game da abin da yake shi yace shi da haka dai babin da malamai suka yi akan wannan matsala cewa wajibi ne fitar da takalma idan mutum zai shiga makabarta sai da larura saboda dan adam wato musamman mumini yana da daraja yana da karamci wannan karamci nashi da daraja tashi mai takaita ba yana rayu koda yana mace yana da daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala sannan kabarin da in akwai wani kabari na musamman wanda ka ziyarta in ka je kan kabarin ba kabarin ba za ka sa gaba alƙibla za ka fuskanta in kuma kawai makabartar ce gaba daya ka ziyarta to duk inda ka shiga indai ka shiga makabartar sai ka tsaya sai ka fuskanci alƙibla na daga cikin ladabbanin ziyarar makabarta shine yin addu'a a tsaye ba a tsugunna ba kamar yadda Aisha Allah ya ikara mata yadda ta rawaito mana hadisi na cikin sahihu muslim tace cikin dare ina kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shimfiɗa daya a cikin mayafi daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zare daga cikin mayafin ya fito sai ya janyo kofar gida a sannu tace sai na tashi sai na bi bayan sa sai na ga ya nufaci makabarta ta baƙiya lokacin da yaje zai shiga makabartar sai yace assalamu alaikum dar qaumul mu'minin wa ataakum ma tuwadu gadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum lalahiqu tace sai na ga ya tsaya tsayuwa wanda take mai tsawo ya daga hannunsa yana addu'a yana cewa Allahumma ghafir li ahli baqi'il zarqa Allahumma ghafir li ahli baqi'il zarqa tace sannan ya aje hannunsa ya saki dagawa yayi tsayuwa mai tsawo yana wannan addu'a a shahida nan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaye ta ba a tsugunna ba don haka wannan yana nuna mana addu'a ta wannan ziyara na daga cikin ziyarar makabarta in mutum zai yi addu'a yayi addu'a a tsaye kuma tare da cewa ya fuskanci alƙibla kuma tare da cewa ya daga hannuwansa domin daga hannun sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na samun karɓuwar addu'a kuma sannan addu'ar da za ka yi ya zamanto addu'a ce za ka yi wanda ta kunshi roƙon gafara da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga waɗannan mamata an gane ku sannan kai abinda za ka fa'idanta da shi shine sai ka hararo girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka hararo makumarka cewa kai ma ba da jimawa ba kana nan tafi waɗanda suka zo ba gaggawa ba suka yi waɗanda suka rage ba jinkiri ba suka yi kuma wannan tunani zai iya kai ka wato ka gyara kayanka duk abubuwan da Allah ya haramta maka ka nisanta abin da yake kai ta yi bakin gurgurai iko don haka ziyarar makabarta a shar'ance shine ziyara ya fa'idanta kuma ya fa'idantar da waɗanda ya ziyarta fa'idantar da wanda ka ziyarta shine kai musu addu'ar cewa Allah ya gafarta musu abin da zaka fa'idanta shine ka dau wa'azi game da ziyarar wannan makabarta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kuntu na haytukum an ziyaratul qubur sai yace ala fa innaha ala fazuruha fa innaha tudzikirukum al-akhira a wata riwaya manzon Allah yake cewa fa innaha tudmi'ul aina wa turiqul qalba domin ziyarar makabarta tana sanya idanu su zubar rahawaye sannan kuma tana lausasa zuciya don haka na daga cikin maganin kirkasa ta zuciya shine ziyarar makabarta duk wanda ya ji allura ta imaninsa ma'ana ta dan sauka to na daga cikin abin da yake hauda ta shine ziyarar makabarta in namiji ne ana so ya ringa yawaitawa in mace ce ce haramu ne yawaitawa sai dai jefi jefi ba laifi mace takan iya ziyarar makabarta kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa akan haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, wato mun gama kitabu shufa, wanda a cikin littafin hadisi na karshe shine wanda malin ya kulla babi a kansa, babun ayyul jiwari aqrab. Mana Allah ya ke cewa wannan babi ne na musamman. Abinda ya kunsa na bayani, wato wane makwabci ne daga cikin makwabta wato mafi kusaci da mutum. Kamar yadda ita makwabta bayani ya gabata, wasu daga cikin magabata sun iyakance ta da gida goma, wasu suka iyakance makwabtaka da gida 40, wasu ƙasa da haka, wasu sama da haka. Wallah, kasancewar malamai suka ce duk abin da shari'a bata kayyade shi ba, to makoma game da tantance wannan al'amari shine al'ada. Sai a koma al'ada, a al'ada duk wanda za a iya cewa wane makwabcin wane ne, to sai ka lissafa shi a cikin makwabtan ka suke. An gane ko? Duk wanda za a iya cewa wane makwabcin wane ne, to a al'ada to wannan shine makwabcinsa a shar'ance. To shine anan malam ya zo mana da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, take fada cewa na fada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inna li jarayni fa ila ayyihima uhdi. Tace ya rasulullah, ka san da cewa ina da makwabta guda biyu, kuma ina so in yi kyauta, in musu kyauta, abinda zan yi kyauta da shi bai isa ba in raba in ba su gaba daya. Fa ila ayyihima uhdi, wanne daga cikin su zan ma kyautar? Inda halin ai musu kyauta gaba ɗaya, to haka ya dace. In abun bai isa ba a ba su, a raba a ba kowa, to sai a diba a ga wane ne ya dace a yi masa wannan kyauta. Mun yi bayani a baya cewa a wannan gaba za mu fa'idanci duk lokacin da za ka aikata abu, in kana da jahilci akan abun, to kada wato kai gaban kanka ka aikata face sai ka tambayi masana, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Dan haka mazan jiya da matan jiya, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wani abu da za su yi sukan tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace mu, kamar yadda hadisi ne ingantacce, Asma'u, Allah ya kara mata yadda, ƴar uwar Aisha, mahaifiyarta ta kanasta ta sun tazo tana buƙatar ta taimaka mata, alhali mahaifiyar kuma ba musulma bace. Tace ya rasulullahi, mahaifiyata ta zo kuma ka san matsayinta ba musulma bace, ta nemi cewa in kyautata in mata wata kyauta, in taimaka mata a sababin zumuntar da take tsakanina da ita, ma'ana domin ni diyarta ce. Tace ya rasulullahi, ina iya mata kyauta? Manzo Allah ya ce ma Asma'u, maza ya ce ki sadar da zumunta tsakaninki da mahaifiyarki. Wannan hadisi yana nuna wato dan uwa ko da ba musulmi bane akwai zumunci tsakankaninka da shi, ina ka kyautata masa. Abin da yasa muka zo da hadisin shine kaga anan ba ta yi gaban kanta ba, ta taimaka ma mahaifiyarta sai da ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yin hakan ya dace ko bai dace ba? To haka anan Aisha, Allah ya kara mata yadda, ta ce ya rasulullahi, ina da makwabta guda biyu, ina buƙatar zan musu kyauta, abinda zan musu kyauta bai wadaci ba in ba su gaba daya, to wanne ne ya dace in ba? Bani sai manzon Allah ya ce mata, ila aqrabihima minki baba, wato i kyautar zuwa wanda ya fi kusa da ke ga kofa, ma'ana duk wanda kofar shi ta fi kusa da taki, manzon Allah ya ce to shi ya dace ki ma wannan kyauta. Malam ya zo da wannan hadisi saboda kasancewar kamar yadda wasu malamai suka tafi akan cewa makwabci ma yana da ruku da shuku'a, tare da cewa a magana mafi rinjaye makwabci baya da ruku da shuku'a. An gane ku? Dan ka sai da gidanka baka shawarci makwabcinka, wannan makwabci baya da 'yancin da zai je gaban alƙadi ya tada wannan ciniki. yasa saboda ruko da shiku a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana na kasancewa a cikin duk abin da ba a raba ba, amma matuka an raba, an fitar ma kowa kofar sa, an fitar ma kowa titin sa, to ba maganar ruko da shiku a koma wane ne kana iya sayar masa, kaga kofar gidanka daban ta makwabcinka daban. To dan haka dai malamai suka ce makwabci lalle shi yafi dacewa a farko din zaka sayar da gidanka ka shawarce shi, kuma makwabcin da yafi cancanta game da sayan gidanka shine wanda kofar shi tafi kusa da taka, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita makwabcin da kofar sa tafi kusa da kofar mutumin da yake nihin kyauta ga makwabcin sa. Agani, amma in kai gaban kanka ka sayar ba tare da ka shawarce shi ba, lalle ba laifi ba kai, amma ba kai ba abin da ya dace, kuma bai da yanci da zai je gaban alkali ya tada wannan cinki. Za mu tashi littafi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, كتاب الإجارة. باب استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستأمل من أراده. قال حدثنا محمد بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا سفيان وابن أيينة أنا أبي بردة وابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أخبرني جدي أبو بردة أنا أبي بردة أنه قال أخبرني جدي أبو بردة وابن أبي موسى الأشعري أنا أبي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن قرة بن خالد أنه قال حدثني حميد بن هلال أنه قال حدثنا أبو بردة أنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. ما لم الله يجيك أنسى كيف أداه. Bayan ya buɗe littafin da basmala, wanda kamar yanda bayani ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba, na daga cikin ɗabi'ar malam da al'adarsa idan ya gama littafi kafin ya fara sabo yakan buɗa shi da basmala. Menene manufa? Shine koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ani, domin kowace sura Ubangiji subhanahu wa ta'ala na buɗa ta da bismillah. Manufa ta biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda duk takaddar da zai rubuta ya aika yakan buɗa ta da basmala. Manufa ta uku shine neman albarka da sunan Allah subhanahu wataala akan cimma manufa. Shine anan bayan bismillah sai malam yace kitabu da ijara, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen kwadago. Idan aka ce al-ijara a Hausa shine ake kira da kwadago. Lafazin ijara masdar ne na fadarsu ajira, ya ajuru ijaratan. Idan aka ce al-ijara, malamai suka ce huwa ma'u uqiya min ajirin fil amal, abinda ake bayarwa na lada, wato game da wani aiki da kadan mutum ya maka, ko kuma a takaice kace al-isaba, ma'ana sakauta lada kenan akan wani da ya kawo maka agaji akan wani abu da ka saba. a shar'ance idan aka ce al-ijara kamar yanda malamai suka fada suka ce aqdun ala manfa'atin mubahatin min aynin muayyanatin aw mawsufatin fi dhimma muddatan ma'luma aw ala amadin ma'lumin bi iwadin ma'lum wato aqdun ala manfa'atin mubahati malamai suka ce kulla wata mu'amala ce akan wani amfani wanda ya halatta an gane ko kulla wata alaka a mu'amala ce akan amfani wanda ya halatta kaga a lafazin da suka ce aqdun ala manfa'atin mubahatin anan zamu fahimci cewa yana daga cikin wato sharda ko mu ce rukuni daga cikin rukunin ijara wato shine asiga kenan al-ijabu wal qabul kamar misali lokacin da kake buƙatar a yi maka wani aiki lebura ya ce gani sai ka ce masa to wannan aiki ina buƙatar kamun daga safe karfe 8 zuwa karfe 4 na yamma a nawa za ka mun ya ce kaza in ka yarda sai ka ce masa eh to na yarda je ka kai shi ma in ya yarda ya amince sai ya ce ya yarda ya amince zai yi wannan aiki to dole sai an samu kenan wato siga shine kenan suka ce aqdun wato kulla wata mu'amala ce ala manfa'atin mubahati wato akan amfani wanda ya halatta kaga ba a komai ba za ka iya daukan mutum haya domin ya maka aiki sai akan abin da ya halatta a shar'anci yanzu misali za ka iya daukan mutum ka bashi kudi ya zo ya maka kide-kide da bushe-bushe da sauransu ijara ce ka dau maka di cewa ya yi maka kida ya yi maka waka to amma wannan ijara shin ta halatta ko bata halatta ba bata halatta ba haramu ne domin manfa'a ce muharrama shi kuma sai an samu manfa'a wadda take mubaha dan haka malamai suka kayyade suka ce ala manfa'atin mubahatin akan amfani wanda yake na halal sannan min aynin muayyana aw mawsufa fi dhimma wato game da ainihin wani abu wanda yake an ayyana misali yanzu ba za ka dau lebura ba ka ce masa zo za ka mun wani aiki in biya ka daga yamma daga safiya karfe 8 zuwa wato azhar ko kuma zuwa karfe 4 sai ka ayyana mishi ga irin aikin da nake bukata ka an gane ku dole sai ka ayyana masa ina bukatar aiki kaza a nawa zaka mun daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba haka ba kawai ka dauko shi da sunan zan dauke ka aiki kai mun wani aiki to wani aiki ne zaka masa zai maka bayuwa aikin da zai maka wanda zaka dauke shi in ya zamanto akwai jahala akwai rudi anan meyuwa zaka dauke shi akan aikin da lalle ya wuce karfin sa ba zai iya ba ko kuma aikin nan a san abu wanda yake sananne ba a kaza ba ake yin shi aikin nan ga abu kaza ake yin shi dole ka ayyana masa cewa kaza ne zaka mu kenan dan haka suka ce min aynin muayyana aw mawsufatin fi dhimma ko kuma abinda za a siffanta shi a cikin wuyayen shi wanda aka dauka misali rijiya nake buƙatar ka gina mun mimetir kaza an gane ku kenan anan ka riga ka ayyana masa cewa kaza ne nake bukata ka siffanta masa kenan rijiya nake bukatar a mun mai tsawon metir kaza shine malamai suka ce wato a mudda kuma wadda take sananna kenan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba haka ba kawai zan dauke ka aiki sai ka ayyana masa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ko kuma kenan ka ce aqdun ala manfa'atin mubahati sai ka ce ala amalin ma'lumin bi iwadin ma'lum akan wani aiki wanda yake sananne kuma da wato lada wanda yake sananne kenan iya abinda zaka biya sa dole zaka biya shi dole ne ya zamanto kenan ya san nawa ne za a bashi kenan dole ne ya zamanto yana da masaniya kenan kamar yadda muka yi bayani ita ijara kenan tana da rukuni kamar guda hudu rukuni na farko shine dole sai an samu siga shine al-ijabu wal qabul rukuni na biyu sai an samu al-muta'aqidan, kenan shi wanda zai dau haya da shi wanda za a dauki hayarsa, kenan ga wanda zai dauki aikin sannan ga wanda za a dauka aikin. Sannan kuma rukuni na uku ya zamantu al-ma'qudu alaihi, ga abinda za a dauka na aikin kenan kaza ne ake bukatar ayi. Rukuni na hudu shine lada kenan, ma'ana sakamakon da zaka biya shi idan ya gama wannan aiki nawa ne zaka bashi. Waɗannan sune rukunan wato daukan kwadago. Shine anan malam sai yayi babi na musamman, shine yake cewa babu sti ijari rajuli sabi, duk da cewa akwai abin da yayi kusa da ijara, duk da cewa suna da bambanci tsakanin su da ijara, shine ake kira al-shu'ala. Idan aka ce al-shu'ala, wato shine sanya lada kenan. Sanya lada, ka sanya lada kaza nake bukatar amu, duk wanda yayi kaza yana da ladan kaza. To wannan shi yana da bambanci da ijara, saboda kasancewar wato kasancewar ita al-ju'ala tana kasancewa, sanya lada yana kasancewa akan wani aiki wanda yake mashguli, abinda kwata-kwata ba a san shi ba. Yanzu misali kai ne kake da raƙumi ya bace, kana iya faɗa ka ce duk wanda ya nemo mun wannan raƙumi na ya zo mun da shi yana da kaza, shi ne ladan shi. Kaga anan bai san ba inda zai samu raƙumi, shi dai zai yi ta nema, kuma bai san ba zuwa wani lokaci ne zai samu wannan raƙumi. Me yiwuwa yana fita ya samu shi, me yiwuwa sai ya yi wata guda ko sama da haka yana neman shi bai samu shi ba. To sabanin ijara, ita ijara abinda za ka yi sai ya zamanto sananne ne ga iyakarsa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Shi kuma ju'ala wannan lada ne mutum zai sa ya ce duk wanda ya mun aiki kaza yana da ladan kaza. Sannan ita kuma ju'ala hannu tana inganta ga wanda yake ma'aikaci wanda ba a ayyana shi. Kaga kasancewar ijara, wanda zai maka aikin sai ka ayyana shi, tsakaninka da shi sai kun yi magana, ka yarda na yarda. Amma ju'ala kana iya cewa duk wanda ya mun kaza yana da kaza, duk wanda ya dawo mun da raƙumi na yana da kaza. Sannan kuma bambanci na uku, ita ju'ala wanda ya yi aiki baya cancantar lada sai bayan ya cika aiki. An gane ko? Sai bayan ya cika aiki. Yanzu misali ka ce duk wanda ya nemo mun raƙumi na yana da jika da ni, kaga maganar ka ɗauki daidai da dala ka bashi sai idan ya zo da raƙumi. Amma yanzu wanda ka ɗauke shi leburanci, kafin ya ma aiki ma kana iya sallama shi. Misali ka ɗauki mutum ya gina maka rijiya mai tsawon metir kaza, to kana iya bashi rabin kuɗi ko ka bashi kuɗin gaba ɗaya, kai dai aiki ne ka dora masa ga aikin da kake buƙatar a yi maka. Me yasa? Saboda ka riga ka wasafa masa aiki kaza nake buƙatar a mun. Shi kuma wanda ka ce ya nemo maka wannan bataccen raƙumi, kaga babu tabbas ya samu ko ba zai samu ba. Maganar a ɗau kuɗi a bashi bata taso ba, sai idan ya zo da shi sannan za a bashi. Sannan kuma ita ju'ala malamai suka ce aqdun ne ghairu lazim. Idan misali ka ce duk wanda ya dawo mun da raƙumi na zan bashi kaza, wani ya ce na je na nemo shi, to wannan wanda ya ce zai je ya nemo, kaga aqdi ne, ba wanda yake lazim ba. Idan ya fita yayi bai samu ba, shikenan yana iya fasawa. Amma ita ijara, in ka riga ka ɗauki mutum kuka yi jinga da shi kaza zan baka kai mun aiki kaza, to wannan ya zama tilas ya cika maka wannan aiki da ka ɗauke shi. Misali kwantara kuka yi, mutum zai gina maka gida, anan ba zai gina maka kuka yanke ka ce kaza za ka bashi, ka bashi wannan kuɗi. Wannan kuɗi ko ya cinye dole ya yi da gina maka gida, saboda yarjejeniya kuka yi, kwantara kuka ya yarda, ka yarda, ka ɗauki kuɗi ka bashi. Kaga wannan aqdi ne wanda yake lazim. Amma wanda ka sanya lada duk wanda ya mun kaza zan bashi kaza, wanda ya fara aikin yana iya fasawa, ba dole bane sai ya ci gaba da aiki. To shine anan malam sai yayi babi na musamman, shine babu sti ijari rajuli sali, wato babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga Allah subhanahu wata'ala da manzansa, in mutum zai dauki lebura aiki to ya dauki mutumin kwarai. An gane ko? Ka dauki mutumin kwarai, domin game da daukan mutumin kwarai akwai samun nutsuwa, kuma akwai kamar yanda Hausawa suke fada, kai gacci da izinin Allah. Abinda ake son a cimma manufarsa za a cimma manufarsa, indai mutumin kwarai ne, sabani ga wanda yake malalaci. Jai babu sti ijari rajuli sali, babi ne wanda ke bayani game da daukan kwadagu na mutum wanda yake nagartacce. In za ka dauka, ka dau mutumin kwarai. Wannan kuma ya hada akan duk wani abu wanda za ka dauki wani ya maka aiki, to ka tsaya ka tankade, ka rauraye, ka tantance, ka dau mutumin kwarai. Dalili akan haka shine malam ya ce wa qauli llahi ta'ala, da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Wannan aya gaba ce daga cikin kissa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana game da wani salihin bawa, tare da cewa mafi yawan malaman tafsir suna fada cewa Annabi Shu'aib ne. Illa kasancewar Allah bai bayyana ba, manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ba a cikin hadisi ingantacce cewa ga ainihin shi wannan mutum. Wato wannan ko ya kasance lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya yi hijira daga ƙasar Masar, ya nufaci birnin Madyan, lokacin da aka samu wani mumini daga cikin mutanen Fir'aun ya zo ya ba Annabi Musa labarin cewa an baza 'yan nema a cikin birnin Masar, duk inda aka samu Annabi Musa za a zo da shi sawa'an a raye ko a mace. Ya ce, iya abin da nake baka shawara ya kai Musa, fakhruj inni laka minan nasihin. Ya ce, maza ka fita daga wannan birni. Ya ce, ni ina daga cikin masu gargadi gare ka cewa ci gaba da zama a yanzu a wannan birni na Masar bai dace ba gare ka, saboda rayuwarka ake nema. Ubangiji ta'ala ya kissanta mana, fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin. Annabi Musa ya fita daga wannan birni yana mai tsoro, yana mai firgici, yana mai jiran ni dai ne zai biyo baya. Ya daga hannu ya yi addu'a, ya ce, ya Ubangiji na, ya ce, ka tsiratar da roƙonka nake, ya Ubangiji na, ka tsiratar da ni game da mutane azzalumai. Shine Ubangiji ta'ala sai ya kissanta mana ina ya fuskanta ya tafi, shine birnin Madyana. Walam ma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabi. Sai ya ce, walam ma warada ma a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihi imra'ataini tazudan tazudan qala ma khatubukuma qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fa saqala huma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fa ja'at ihdahuma tamshi ala sidiya قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إهداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا كان يجدي لك شند عن نبي موسى عليه السلام يئسا ونمبرني نمدينا سيسا نجمع وتسنى برون دبوبنس. A lokacin nan Annabi Musa alaihi salam gaye da cewa yana cikin wani yanayi wanda yake na kunci domin yunwa ta cin masa. Kamar yadda ya daga hannu ya addu'a, ya ce, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya ce, ya Ubangiji na, game da abin da ka saukar min da shi na abinci, ya Allah, ni mabukaci ne. To a lokacin nan sai ya ga wasu mata guda biyu, ƴan mata guda biyu suna kore da gobinsu. Dabobin suna ruhu, wato kwami inda ake zuba ruwa dabobi su sha, sai suke kurewa, me yasa? Saboda bakin su bai zo ba. Sai ya tambaye su, menene lamarinku? suka ce lamarinmu na naski mu ba ma shayar dabobinmu hatta yusbira ri'a sai makiyaya sun gama shayar da dabobinsu sun kura sun gangara sun tafi sannan mu muke shayar da su saboda mata ne mata ku suna da rauni wanda inda a ɗabi'ance a al'adance ta ɓangaren tausayawa yaya ya kamata a yi su matan a ba su dama a farko su shayar in sun gama sun tafi sannan kuma sauran jama'a su biyo baya saboda ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adarsa duk wani mai rauni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan taimaka masa don haka ko da an zo irin wasu abubuwa na layi lalle ya kamata mu'minai su gwada ɗabi'arsu ta imani shine tausaya ma ɗan uwa kenan a gabatar da su in sun gama sannan su kuma maza su biyo baya haka shine yafi dacewa a lokacin nan kaga da yake annabawan Allah bayi ne wanda Allah ya kinsa tausayi a cikin zukatansu ga yanayin da yake ciki na yunwa me za a yi fasakala kuma annabi Musa ya zage damtse ya ringa janyo ruwa sai da ya shayar da dabbobinsu kuma ta wallahi da zulli sannan sai ya juya ya koma inuwa ya zauna ya daga hannu ya yi addu'a ya ce ya ubangiji na ni mabukaci ne game da abin da ka saukar mana abinci ina da bukata a lokacin nan bayan annabi Musa alaihi salam ya shayar da dabbobinsu sai suka koma waɗannan ƴan mata bayan da sun faɗa masa cewa halin da suke ciki domin mahaifinsu dattijo ne ba zai iya kiwo ba ne ya zo ya ja ma dabbobi ruwa don haka suke zawa su suke kiwon da kansu a lokacin nan sai suka koma wajen mahaifinsu suka ba shi labarin ga al'amarin da ya wakana a lokacin nan sai ya ce ku je ku zo min da shi a lokacin nan suka zo da annabi Musa alaihi salam wannan salihin dattijo annabi Musa ya kissanta masa halin da yake ciki da lamarin da ya koro shi zuwa wannan birni na Madiyana sai ya ce masa tunda ka iso nan da izinin Allah ka tabbata cewa duk wasu jama'a azzalamai to ka da kai ka tsira Allah ya tsiratar da kai ka samu kenan wuri wanda yake amintacce a lokacin nan ɗayar sai ta faɗa ta ce ya baba ista'jirhu ka ɗauke shi man haya ya zama lebura ya ringa mana kiwon dabbobi yana shayar da su inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin lalle fiyayyen wanda ya dace ka ɗauke shi a matsayin lebura al-qawi wanda yake ƙarfa al'ani wanda yake kuma amintacce a gane ko wannan yana nuna mana duk wani aiki da za a ɗauki mutum to a tabbata ya hada waɗannan sifofi guda biyu al-quwwa wal amana a samu ƙarfi a samu amana idan dai ya ratse daga cikin su to bayan da za a yi a samu yanda ake bukata domin ita al-quwwa ita ce za ta ba mutum damar zartar da aikin da aka dora masa ita kuma al'amana ita ce za ta taimaka masa akan kiyaye wannan nauyi da aka dora masa ba zai bar wani abu ya tozarta daga ciki a gane ku to a nan misali idan ya zamanto ba a samu ba wanda ya haɗa wannan biyu shi wannan ga tsabar ƙarfi amma babu amana wannan shi kuma ga amana amma kasancewar ƙarfi babu ya ya kamata a yi mai amana ya kamata a ɗauka ko kuma mai ƙarfi mai amana ya kamata a ɗauka to ita amana tana nan amma ƙarfin babu shi kuma bayan da za a yi a ga abin da ake bukata amma shi rashin amana yakan canza saboda abu ne wanda mutum yana iya darraba kanshi wanda ba amintacce ba yakan iya zamantowa amintacce amma mai rauni ya taba zama mai ƙarfi don haka anan malamai suka ce anan kenan sai a kalli janibul quwwa kenan iya abin da za a masa sai a gabatar masa da nasiha da gargaɗi domin da yawa wanda ba mutumin ƙwarai ba yau da gobe takan sa ya zama mutumin ƙwarai amma shi duk wanda ɗabi'arsa dama mai rauni ne to wannan rauni da wuya yakan canza to shi ne a nan ta ce inna khaira man ista'jarta lalle fiyayyen wanda ya dace ka ɗauki hayarsa ma'ana ka dauke shi dai buranci alƙawi ya zamanto mutum ne mai ƙarfi kuma abu ne wanda yake sananne in ka dauki mutum wanda yake karkarfa insha Allah da izinin Allah zaka ga an cimma manufa kuma so da yawa shi ƙarfi ba ƙarfi bane na ƙarfin zuciya shine ƙarfi na hakika ne ba girman jiki bane ba da yawa zaka samu wanda yana da girman jiki amma ba zai iya yin abin da ake bukata amma zaka samu wanda yake da ƙarfin zuciya kokari yayi aikin da shi mai babban jiki bai yi ba kuma illa kasancewar galibi amma in dai ƙarfi ne na jiki to an bi samun shi ga wanda yake gashi babban shine al-amin kuma wanda yake amintacce shine anan kenan yana nuna mana kenan in zaka dauki kenan lebura ka dauka tabbatar da cewa mutum ne amintacce dan haka malam yace babu sti ijari rajul salih in aka ce leburanci kar ka takaita shi a dan wuri wanda yake takaitacce kamar sai ko barema ko wani gini da wasu wannan a'a duk wanda zaka dauke shi kana bukatar ya maka wani aiki ka biya shi sunan shi lebura dan haka ma'aikatan gwamnati tun daga sama har izuwa kasa gaba dayan su leburori gane ko aiki ne aka dauke su aka yi jinga da su a ƙarshen wata a biya su lebura kake kai aiki ne a biya ka sai yace wala kazinul amin wato da wanda yake mai tsaron taska amintacce in aka ce al kazin shine kenan mai tsaron mangaza magazi ne kenan wala kazinul amin wato da mai tsaron taska wanda yake amintacce shi ma dai wato lebura ne kamar yadda karin bayani zai zo an gane ko da bayani kenan game da wannan hadisi da manzon Allah ya ce wal khazinul amin ma'ana mai tsaron mangaza wanda yake amintacce mai tsaron taska wanda yake amintacce anan ma zai zo mana da wannan hadisi wanda yake nuna in zaka dauki mutum leburanci kenan ya zamanto mutumin kurai ne sai yace wa man lam yasta'mil man arada da bayani game da mutumin da bai dau wanda yake nihin aiki aiki kamar misali mutum yazo yace ni zaka dauka kaza nake bukatar a dauke ni aiki to idan baka dauke shi ba kai daidai ko kuma baka yi daidai ba ko kuma wanda yazo ya bujiro da kanshi aiki kaza ne za a yi kaza nake ni nake so a dauke ni wannan aiki shin ya dace a dauke shi a bashi wannan matsayi ko bai dace ba to shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Burda shine dan Abu Musa al-Ash'ari daga mahaifinsa Abu Musa al-Ash'ari Allah ya yarda da su ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-khazinul amin manzon Allah yace mai tsaron taska amintacce allazi yu'addi ma umira bihi wanda ke bayar da abin da aka umarci shi game da shi wanda idan mai gida ya ce masa kaza nake umarnin ka cewa ka dauka ka ba wani sawa'an ka ba wani nan a matsayin kudi ya bada a bashi ko kuma kyauta ce aka yi niyyar masa ko kuma sadaka ce aka bashi kai dai kana wakiltar mai gidanka game da makullan cewa mangaza a hannunka suke duk abin da za a fitar daga wannan mangaza kai ne wakili wanda mai gida ya yi takarda kaza nake bukata a fitar da shi daga cikin mangaza a bawa ne an gane ko to kai ne wakili sawa'an dan kasuwa ne ya dauke ka ya mika maka makullan mangaza ko gwamnati ce ta dauke ka ta baka makullan mangaza duk abin da za a fitar da shi sai da miyanka shine yace al-khazinul amin mai tsaron taska amintacce allazi yu'addi ma umira bihi mai bayar da abin da aka umarce shi da shi kala sharadi na farko abin da aka umarce ka da shi shi zaka bada idan aka ce goma zaka bayar to baya halatta anan ka rage wani abu daga ciki kuma baya halatta ka kara domin akwai wanda in aka ce ya hudda tan daya zai hudda tan biyu ko uku ko hudu akwai wanda shi kuma in aka ce ka ba wani buhu goma sai ya bashi biyar shi kuma sai ya kwana da biyar ke misali an gane kaga sharadi na farko kenan allazi yu'addi ma umira bihi wanda ke bayar da abin da aka umarce shi da shi kaga wanda ya kara ko ya rage ya fita daga cikin layin amintattu ba amintacce bane ba sharadin ya zamanto amintacce kenan abinda aka ce yayi shi zai yi abinda ba a sa shi ba ba zai yi ba dole sai da izinin mai gida sharadi na biyu manzon Allah ya ce tayyibatan nafsuhu ranshi wato tana mai jin dadi tana mai walwala game da wannan aiki da aka sashi ba wanda in an ce ya ba wani kaza ya ringa gunguni yana nukura kamar yanda Hausawa suke faɗa ma'ana ya gune akan abin da aka ce da yawa zaka samu wani yana da wannan dabi'a kai ba ana aljihunka bane aka ce ka dauka ka bada mai gidan shine yace ka dauka ka bada kuma kai a matsayin wakilin shi kake kuma albashinka da ba da ka bada da baka bada ba kai ba abin da ya rage ka dan haka anan sharadi na biyu ya zamanto bayyibatan nafsuhu manzo Allah ya ce ran shi ya zamanto tana mai jin dadi tana mai walwala game da wannan aiki da aka sashi kaga dan haka mai tsaron taska ya kamata ya zamanto mutum ne mai kyakkyawar mu'amala mutum wanda yake baya da hasada an gane saboda wanda yake da hasada ba yanda za a yi a cimma guri a sami yanda ake bukata dan haka sharadi na biyu manzo Allah ya ce bayyibatan nafsuhu wato ran shi tana mai jin dadi game da wannan aiki da aka sashi yanda aka ce ya bada zai bada kuma ba tare da ya gune ba manzo Allah ya ce ahadul mutasaddiqaini wannan wato ɗaya daga cikin masu sadaka biyu ne gwalgwadon ladan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi mai dukiyar to kai wakilin shi kai ma haka Allah zai baka ba anashin bane za a rago a baka wani abu a yanda aka bashi lada cikakke to kai ma lada cikakke za a baka in sadakar miliyan guda yi kai ma a wajen Allah kana da ladan miliyan guda amma dole sai ka cika waɗannan sharuɗa guda biyu shine iya abinda aka saka shine za ka yi ba ragi ba kai sannan kuma ba maganar gunewa ranka tana mai jin dadi akan haka mallan ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana shi kanshi mai tsaron mangaza kaga ai library to amma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace al-khazinul amin mai tsaron taska wanda yake amintacce dan haka in zaka dau library ya zamanto amintacce ne mutumin da yake da amana sannan mallan sai ya zo da hadisi na biyu a baban wato shine hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke fada cewa aqabaltu ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulani min al-ash'ariyyin yace wata rana na gabato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da ni akwai mazaji biyu daga cikin kabilar muta wato ash'ariyya an gane ko kabilar su ce kenan ash'ariyya wanda yake dangane ga wannan kabila sai a ce masa ash'ari tare da cewa ash'ariyya akwai aqida aqida ta ash'ariyya wanda su kuma suna kai dangane ne zuwa Abul Hasan al-Ash'ari wanda shi wanda yazo da wannan hanya ta ash'ariyya ainihin sa mu'tazili ne sannan daga i'tizal ya koma sai ya fitar da shi ma bangaren shi ake kiran su ash'ari kenan ash'ariyya sannan a ƙarshe wannan aqida ta shi ya barta ya komo aqidar ahlus sunna wal jamaa littafi ya wallafa na musamman da kanshi yayi bayani an gane ku wanda wasu yau suke tinkaho suke nuna kamar wani abun a zo a gani ne wai mutum ya ringa cewa ni ash'ari ne an barka a baya aqidar ahlus sunna ita ce aqida ita ce duk wanda yayi ruku da ita zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali da jin dadi a nan duniya kuma shi zai dace da aljanna a gobe kiyama Allah ya tabbatar da mu akan ta shine kenan anan yace wa ma'iya rajulani min al-ash'ariyyin wato tare da ni akwai wasu mazaje biyu daga cikin kabila ta ash'ariyya kabilar sa Abu Musa wa qultu sai na fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da su mutanen nan biyu suka nemi abin da bai dace ba a ce sun nema saboda su da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka nuna kwadansu da zalamar su wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dura musa aiki daga cikin ayyukan da Allah ya dura masa ma'ana tattaro dukiyar zakka su ma a ba su wannan aiki a dauke su a matsayin jami'ai ne na gwamnati suka zo suka nema a lokacin na Abu Musa al-Ash'ari shi yazo da su sai yake ba da uzurin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kuntu yace sai na fada na ce ma alimtu annahu ma yaqulu bani al-amala yace ya rasulullahi yace wallahi a wata riwaya yace wallazi ba a saka bil haqi yace ya rasulullahi rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yace maqalatu ala ma fi anfusihima yace wallahi abin da yake cikin zuciyar su yace ni balle ka ba ban san abin da yake cikin zuciyar su wala alimtu annahu ma yaqulu bani al-amala yace wallahi kuma ban yi sanin cewa za su nemi wannan aiki cewa a dora musu ban san da cewa ashe su zawar su da wata manufa aiki suke bukatar a basu shine anan yace wala alim yace fa qultu sai nace masa ma alimtu annahu ma yaqulu bani al-amala yace ya rasulullahi yace wallahi ban yi sanin cewa suna neman wannan aiki cewa a wazzafa su a dora musu wannan aiki da suka nemi cewa su ma a aiwatar da su su zaman to jami'an gwamnati su ma su ringa zuwa suna tattaro dukiyar zakka da sauran shi fa qala manzon Allah yace lan nasta'mila ala amalina man arada ko kuma la nasta'milu ala amalina man arada manzon Allah yace ai har abada wannan aiki da Allah ya dora mani manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi wannan aiki yanzu ya ce a bashi manzon Allah ya ce ba ma dora ba ma bashi ba ma aiwatar da shi ko kuma lana amilu la ce wadda take kenan nafiya an gane ko lan nasta'mila ya ce ko kuma la nasta'milu shine kokonto ne aka samu daga marwayeci an gane ko gaba ɗaya dai kowanne harafi ne wanda yake na kuri abin da ya biyo bayansa lan nasta'mila kenan har abada ba ma aiwatar da wani ala amalina akan aikin mu man arada duk wanda ya nema cewa a bashi aiki kaza manzon Allah ya ce mu ba ma bashi ko kuma la nasta'milu ai dabi'ar mu da al'adar mu tun can ma mu ba ma bada wannan aiki ga wanda ya nemi cewa a bashi dan haka wannan hadisi kamar yanda mun yi bayani a darasin mu na Riyadus Salihin ka'ida ce duk wanda ya nemi matsayi to wannan ba a bashi ko wanda ya nuna kwaɗai da zalama ya ringa hannunka mai sanda so yake a bashi wannan matsayi to baya dacewa a bashi me yasa saboda ba komai bai sa ya nemi wannan matsayi face domin maslaha ta kanshi duk wanda ya nemi abu saboda maslaha ta kanshi to ba yanda za a yi ya bada iya amanar da take kanshi dan haka a tsari na musulunci duk wanda ya nemi jagoranci a jibinta masa matsayi a bashi wani mukami to baya halatta a bashi haka wanda ya nuna kwaɗai da zalama ya nuna so yake shi ma ba a bashi saboda abubuwa biyu ne a shari'ance wanda duk wanda ya nema ba za a bashi ba wanda bai dace ba mutun ya nema kuma bai dace ba mutun ya nuna kwaɗan shi da zalaman shi da shugabanci da kuma abin da ya shafi dukiya dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa yace lan nasta'mila ala amalina man arada yace lalle mu ba ma aiwatar da duk wanda ya nema akan wannan aiki namu Allahumma sai dai in mutum ya san cewa shi ya cancanci ya rike wannan matsayi in bai karba ba to wanda zai karbi wannan matsayi shi bai dace ba to anan kana iya ayyana kanka an gane ko in kai ka karanci wurin kuma ka tabbata tsakaninka da Allah saboda maslaha ta al'umma ce in baka amsa ba wani zai iya zawa ya amshi wannan wuri to anan ba laifi mutum yakan iya bujiro da kanshi ya karbi wannan matsayi kamar yanda annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa ij'alni ala khaza'ini al-ardi inni hafizun ali ya faɗa ga wannan shugaba yace sanyani in zamanto mai kula akan taskokin wannan kasa ma'ana ya zamanto dukiyar kasar nan a hannuna take yace inni hafizun yace domin ni mutum ne kiyaye amanar da aka bani alimu ne yace kuma ni masani ne game da tattalin arziki kenan dan haka anan malamai suka ce in har abin ya ayyana ga mutum ya tabbata yana da ikon da zai rike kuma in bai karba ba wanda bai cancanta ba zai karbi wannan matsayi to ba laifi bane mutum yana iya bujiro da kansa kenan a takaice mallam ya zo mana da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa duk wani abu da za a jibinta ma mutum to a tabbatar cewa amintacce ne wannan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tushe wannan kafa saboda me yasa galibin wanda zai nemi cewa a bashi kaza matsayi kaza to yana nema ne saboda amfanin kanshi ba dan amfanin al'umma ba babu ra'ayi la ganami ala qarariyyu qala haddathana ahmad ibn muhammad al-makki قال حدثنا عمرو بن يحيى هو المازني عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه انا عمرو بن يحيى عن جده هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الاموي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريد لأهل مكة وتوانا بابي نيوان لكي بياني كمدى أبن دي زودة ومنزان الله صلى الله عليه وسلم متمنى يبادى حير كنسا كمدى كيوان دبوبي على قراريد أبسا وستم مهي ko kace akan wasu yancin garangaran kudi kenan canji sune ake kira da qarari lafazin qarari jami'i ne na qirat qirat wato yanki ne na dinare ko kuma dirhami an gane ko kamar misali yanzu idan ka dauki kudaden da muke amfani da su sefa idan ka dauki jika guda kaga jika guda wasu yancin shi ne dala 20 su goma sune suke bada jika guda kaga kamar yanzu misali dala 20 da dala 10 da dala 5 da sauransu sune ake kira da qarari wanda jika kudi ne mai zaman kansa kenan waɗannan canji sune suke bada jika wasu yancin ji ne wanda in an hada suke nan za su bada waɗannan gulgulu dan haka in aka ce qarari kenan jami'i ne na qirat qirat kenan yanki ne daga cikin dirhami wato ko kuma dinar shine anan mallam yazo mana da hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma ba'atha Allahu nabiyyan yace ubangiji subhanahu wata'ala da dai bai taba turo wani annabi daga cikin annabawansa illa ra'al ganama face wannan annabi sai yayi kiwon dabbobi duk annabin da Allah ya aiko kowane annabi da kowane manzo Allah baya turo shi a matsayin annabi sai yayi kiwon dabbobi wannan yana nuna mana annabawan Allah sun yi tarayya akan wata sana'a daya shine kiwon dabbobi kowane annabi daga cikin annabawa ubangiji ta'ala bai turo shi ba face sai da yake kiwon dabbobi sannan abu na biyu wanda annabawan Allah gaba ɗayan su sun yi ijma'i tsakankanin su babu sabani menene na biyu na'am kadaita Allah tauhidi kenan an gane ku kadaita Allah a cikin ibada wannan annabawan Allah gaba ɗaya sun yi tarayya babu sabani kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سنن دا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبد كدايت الله a cikin ibada abu ne wanda annabawan Allah sun yi tarayya akan sa kuma da shine suke bude farkon da'awar kowanne annabi farkon abin da yake kiran jama'ar sa shine kadaita Allah a cikin ibada da lisantar bauta ma wannan Allah subhanahu wataala bangaren sana'a sana'ar da suka yi tarayya shine kiwon dabbobi kowanne annabi daga cikin annabawan Allah ubangiji ta'ala bai turo shi ba face sai da yake kiwon alganam idan aka ce alganam sune kankanan dabbobi ismun jins ne an gane ko ya hada kenan tinkiya da akuya tinkiya ita ce ake kiranta abdu'an akuya ita ce ake kiranta alma'az kamar yadda yake fada samaniyata azwaj min ad-dhani ithnayn wa min al-ma'z ithnayn amma in aka ce algaram kenan ismul jins ne ya hada tunkiya da akuya kamar yanda in ka ce asha shi ma ya hada tunkiya da akuya dan haka kenan kiwon da annabawan Allah suke kafin Allah ya turo su a matsayin annabawa shine kiwon kankanan dabbobi tumaki da awaki ba kiwon shanu ba kiwon raguma ba faqala ashabu sahabbansa sai suka ce masa wa ant har kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma kai kiwon dabbobi faqala na'am manzon Allah yace kwarai da gaske yace wallahi ni ma sai da nayi kiwon dabbobi kafin Allah ya aiko ni sai da nayi kiwon kankanan dabbobi sai yace kuntu araha ala qarabi da di ahli makkah manzon Allah yace na kasance ina ma mutanen makkah kiwon dabbobin su ala qarari a sababin wasu ɗan canji da suke tattara mu tare da cewa wasu malamai sun tafi akan qarari cewa sunan wuri ne wato daga cikin daji wanda yake na makka tare da cewa malamai sun maida martani cewa kwata kwata ba a san wani dawa daga cikin dajin makka mai suna qarari asali abinda ake nihi da qarari a nan sune canji kenan tammali akan hada masa wasu ɗan kudade dan haka anan malamin ya zo da hadisin domin cikin kitabul ijara ne na a dau mutun lebura matsayin aiki yayi aiki a biya shi dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sana'ar sana'ar da a Hausa ake kiranta asaku kenan me ake nihi asaku mutane su koro dabbobin su ka tattara ka kai su makiyaya in yamma tayi ka koro su sannan kuma wani lokaci a ringa tattara maka wasu yan canji kamar yanda a nan duk sati ne ake hada ma makiyayi kudi akwai kudin da ake kiran shi na juma'a sannan kuma akwai wasu kudade da suka kayyade da kudin takalmi da wasu ga sunan dai duka dai yarjejeniya ce in kun yarda kun amince za ku bashi wannan kudi ya tun ku kiwon dabbobin ku ba laifi ba ne to shine ya ce kuntu araha ala qarari da li ahli makka yace na kasance ina ma ɗan makka kiwon dabbobin su ala qarari wato a bisa wato wasu ɗan canji a sababin wasu ɗan canji da suke tattara mu malamai sun faɗa sun ce hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da ganar da annabawansa game da wannan sana'a ta kiwon dabbobi kafin annabta malamai suka ce akwai hikima hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala a farko domin wannan kamar yanda ake fada kamar training ne ake musu kafin su dau nauyin da za su dauka kenan anan sai ya zamanto a fara darraba mutum ya fara da aiki kadan wannan ko mu ce aiki wanda yake kenan kafin a bashi aikin da ake nihi a dora masa kenan sai a fara darraba shi kenan ya zamanto an horar da shi shine anan Ubangiji subhanahu wata'ala kafin ya ba su annabta ya ganar da su kiwon dabbobi domin su san nauyin da za su dauka nan gaba me yasa saboda kasancewar duk wanda ya dabi'antu da wannan dabi'a ta kiwon dabbobi abu na farko da zaka same shi yana da jimiri ne ake yi da jimiri shine hakuri galibin mutumin da yake da kiwon kankanan dabbobi zaka same shi mutum ne yana da hakuri yana da jimiri menene jimirin sa anan in so goma dabbobin nan za su tashi su waje zaka ga yayi maza ya tashi ya bu bayan su ya tattaro su ya zo kafin ya zauna hallo wannan tayina hallo zai je ya taro ta yana taro ta hallo wannan tayina yanzu in kai ne kaddara cewa wannan tayinan ka taro ta wannan tayina gaba ɗaya sai ka baza suka shiga sha'anin ka amma shi ya riga ya jimri ya saba da wannan abu na farko zaka same shi yana da jimri abu na biyu zaka same shi yana da tausayi dabbar da ta kasa zaka ga shi zai dauke ta ya rungume ta ko in ta shiga wata kaya shi zai je yayi kokarin sai ya fitar da ita zaka same shi yana da tausayi to dan haka kasancewar za ka ga makiyaya abu na farko zaka same su suna da jimiri akan kiwon dabbobi da yanda in sun watse za su tattaro su sannan da sahi su tattaro su sannan su kora su su kai su wajen kiwo in yamma tayi kuma hallo sannan za su dawo da su sannan in wani abu ya zo yana nihin ya fada waɗannan dabobi ya cutar da su kamar wani naman daji kamar kirkeci da sauransu zaka ga yana famar yanda zai kure wannan kada ya taba su sannan in wani kha'ini barawo yana nihin sata zai yi kokari ya kiyaye sannan kuma shi makiyayin dabobi yana da masaniya game da sabanin dabi'ar dabobi da yanda dabobi kankanan dabobi suke da tsananin wato shine wasuwa zaka ga in suka wasu wannan sun yi nan kafin a taru su akwai wahala sabani ga manyan dabobi kamar shanu da raƙuma igiya ake sa musu a dare su da baibayi akan sa ma shanu ko kuma raƙuma sannan a sa musu kaga wasu su tana da sauki akan kankanan dabobi kankanan dabobi sa musu irin igiya a daure su akwai wahala zaka samu akalla mutum yana kiwon sama da dabba dubu ko sama da haka kankanan dabobi kaga kasancewa su kuma raƙuma ba haka bane daure su ake a rurare haka wani da baibayi za a mishi kafin a ce ya wasu akwai wahala sannan kuma tare da cewa su kankanan dabobi suna da bukatar a ringa bibiyar su akai akai sabani ga manyan dabobi su wannan ana iya sake su su shiga daji ma su yi kiwon su to dan haka duk mutumin da ya zamanto ya sani irin waɗannan dabi'u na dabobi da bambancin hankalin su da yanda wasu suke da rauni wasu suke da ƙarfi da yanda kuma yake bibiyar su da yanda in sun watsi yake tattaro su kaga wannan zai zame masa lokacin da aka bashi kiwon jama'a zai zamanto akwai sauki gare shi wanda yayi kiwon maran hankali kiwon mai hankali ya zame masa wahala bayan da za a yi zame masa wahala kuma yanda su annabawan Allah ta hanyar wannan kiwon dabobi sukan samu jimiri akan nauyin da Allah ya dora musu na kiran mutane zuwa kadaita shi a cikin ibada domin suna famar su samu jama'a ne daga halaka kaga wannan duk wa'azin da za su yi da ja da bayan da jama'a za su yi da duk wata cutarwa da za a musu wannan ba ta ce musu komai saboda daman sun riga sun saba haka su ma yi wa'azin ku watse wannan ba ya ce musu komai kamar yadda su yi kiwon dabobi sai ka taro dabobin wannan su watse kuma gobe hannu ka je ka tattaro su don haka annabawan Allah suke da naci suke da jimri akan kira zuwa ga addinin Allah annabi Nuhu alaihi salam sai da yi shekara 50,000 yana wa'azi yana kira a kadaita Allah a cikin ibada a cikin shekara 50,000 babu dare babu rana kamar yadda ya ce inni da autu kaumi laylan wa nahara sannan sanan kira ga kira a bayyane ga kira a gurin sannan kuma wannan Allah ya koya ma annabawan Allah tausayi saboda me yasa sun san yadda yanayin jama'a suke bambancin hankalinsu da tunaninsu da yanda kuma wasu suke da rauni da wanda wasu suke da ƙarfi da wanda wasu suke da kaushin harshe da waɗanda suke da wannan kenan wannan duka ya ba su damar akan nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu na kiwon jama'a domin suna famar su kiyaye jama'a ne game da duk wani abin da zai iya zame musu matsala a nan duniya ko a makomansu lahira kullum annabawan Allah fama ne suke su tattaro jama'a su maida su tsintsiya madaurinki daya a tabbata akan wannan tafarki madaidaici na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kadai tashi a cikin ibada kamar yanda shi makiyayi fama yake ya hada kan dabobinsa in sun watse ma tattaro su yake saboda akwai tausayi a cikin zuciyar shi baya bukatar wani abu wanda yake na kunci ya same su don haka annabawan Allah da waɗanda suka biyo hanyarsu masu kira irin kiransu to kullum famar da suke shine hada kan jama'a to wannan shine hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya sha'anta ma annabawansa wato shine kiwon dabobi kuma kasancewar game da kiwon dabobi da annabawan Allah suke yi kankanan dabobi akwai wani nau'i wanda yake na kaskanta kai domin babu wata martaba da matsayi da Allah yake kai bawa sama da matsayi na annabta da manzanci annabta da manzanci shine matsayi wanda yake kololuwa babu wani matsayi sama da shi to gaya waɗanda suke da irin wannan matsayi sun dawo sun zama kafin su samu wannan matsayi sun zama makiyaya suna kiwon dabobi akan wannan matsayi da Allah ya musu kuma wannan ba yana nuna cewa in sun samu annabta cewa shikenan sun daina wannan kiwo a'a sukan ci gaba da wannan kiwo an gane ko wani yakan ci gaba da wannan kiwo dan haka kenan kafin a turo su a matsayin annabawa sai sun yi wannan kiwo saboda su san yanda za su yi kiwon jama'a shine hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wannan yana nuna mana yanda wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan duk wani abu wanda ya dan buya gare su suna son su fa'idanci wani abu na ilimi wanda yake karkashin sa. Ya ce Allah bai turo wani annabi daga cikin annabawansa face sai da kiwon dabbobi. Sai suka ce masa wa ant, suka ce ya Rasulullahi kai ma kai kiwon dabbobi? To dan Allah ya ce kwarai na yi, na ma mutanen maka kiwon dabbobi kuma ga abin da suke hada mu. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato kasancewar mumini ba a san shi ba da ya zauna ya dora kafa ɗaya kan ɗaya. Iya abinda aka san mumini shine ya zamanto yana da sana'a, kamar yanda annabawan Allah suna da sana'a. An gane ku? Malamai sune magadan annabawa, su waɗanda aka gada suna da sana'a. Bayan wannan sana'a da suka yi tarayya akan ta, kowane annabi yana da sana'a ta shi. Kamar yanda annabi Dawud alaihi salam makiri ne, annabi Nuhu alaihi salam kafinta ne. An gane ku? Shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana da sana'a. Wace sana'a ce Allah ya canza masa? Ita ce sana'a ta jihadi. Kamar yanda yake cewa an sanya arzikina a ƙarƙashin tsinin mashi, ma'ana jihadi shine sana'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. In an fita an je an yi jihadi an samu ganima ta yaƙi, Ubangiji ta'ala ya kasa wannan ganima kashi biyar da kansa, ya ware kashi ɗaya cewa nashi ne shi da manzansa da dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah ya haramta musu zakka da baƙo dan wucewa da kuma wanda yake maraya da wanda yake kuma kasancewar shine. Kamar yanda Allah ya faɗa wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa bin sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Dan haka sahabban sa ma kowanne yana da sana'a, kamar yanda bayani ya gabata a farko-farkon wannan kitabul buyu. Abubakar Allah ya kara masa yadda, bayan ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya dauki kayan shi akai yana sai da kamar misali tufafi da sauransu, kamar yanda dai mutum yake sayar da fushu da gumama. Ya shiga kasuwa suka ce a khalifar manzon Allah bai dace ba a ce kai haka, bai dace ba. Yace to wa zai rike min iyalina? A lokacin nan sahabbai suka je suka yi shawara, suka yanka masa wani gurgudu na albashi daga cikin baitul mali, abinda zai wadace shi da iyalinsa. Suka ce ka tsaya ka kula da al'amuran na musulmi ka yi jagoranci. A lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda, ya sanya iyalinsa, ya ce ku lissafi gaba ɗayan abinda na mallaka na dukiya daga ran da aka yanka mu wannan albashi. Ya ce in Allah ya mun rasuwa ku tsaya ku yi lissafi duk abinda kuka ga ya karu wanda yake ba nawa ba, wanda kuka sani, to kuma yi da shi baitul mali, ba dukiya ta wace, dukiya ce ta al'umma. To kaga nan a shahida Abubakar ne Allah ya kara masa yadda, khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma yana da sana'a. Haka in ka dau Umar Allah ya kara masa yadda, hadisi ne sahihi ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari, yake cewa na kasance ni da wani makwabci na daga cikin mutanen Madina mukan yi baki bakin zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yau in na tafi kasuwa shi makwabcin nawa sai ya je makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Abinda ya gudana a wannan yini na hukunce-hukunce da duk wani sako da Allah ya turo, idan na dawo gida da yamma daga kasuwa shi wannan makwabcina sai ya zo ya labarta min, ya bani labarin kaza yawa kana, kaza yawa kana, kaza yawa kana a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Gobe ne sai in tafi majalisin shi kuma ya tafi kasuwa. Haka zaka samu dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da sana'a. Kenan kaga muna takamar wani matsayi da martaba ba mu kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka malinta ba sana'a bace, malinta ibada ne. An gane ko? Ibada ce mai zaman kanta. dan haka a karshen da ji an tambaye ka aiki ka ce ma rago wannan kuskure ne malinta ba aiki bane ba an gane ko malinta ibada ce sakamakon ta agobar kiyama ake nema agobar kiyama ake nema tsakaninka da mutun ka karantar da shi addini yanda zai bauta ma ubangijinsa amma sana'a kowa ya je yayi ya nemi abin da zai kare ma kansa mutunci da abin da zai kawo na gudunmuwar shi domin ci gaban addini shine kenan annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa shi ma yana kiwon dabbobi lokaci ya tafi nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك